بسم الله الرحمن الرحيم. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقوديا الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكوا ميشيني هدا مؤونا مسلاتي ميتارين البركة ببام مسلاتي جمعة ننتكين قرنوس أنجار جغاوة a wannan yammaci na talata wanda yau 18 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1446, wanda kuma ya dace da 18 har yanzu ga watan uku miladiya 2025. Muna cikin sura ta 51 suratul Dhariyat. Wannan aya da aka karanta ta 35 zuwa 37 an karanta su a jiya, lokaci bai ba mu daman bayani akan su ba. Kada mu manta Allah subhanahu wataala yana kissanta mana kissar annabin Allah, annabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam, da kuma abin da ya biyo baya na umarni da halaka alƙaryan annabi Lut ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wataala ya ba mu bayanin cewa su waɗannan mala'iku da aka turo bayan annabi Ibrahim alayhi salam ya yi masu garan baki, to kuma daga baya tambaye su babban sha'anin da yake tafe da su, kuma suka yi masa bayanin ga abin da aka turo su a kai shine su halakar da mutane masu manyan laifuka, kuma suka faɗi nau'in azabar da aka umarce su su yi musu. To Allah subhanahu wataala sai ya nuna mana tagomashin da ya yi wa masu imani. Wannan darasi ne ga su mushrikan Qurayshawa wa'inda ake sauke alƙur'ani a lokacinsu, kuma ila yawmil ƙiyama har yanzu mu darussa ya kamata mu ɗaukan fahimci alfanun bin Allah da kuma imani. Allah sai ce fa akhrajna man kana fiha, sai muka fitar da wanda suka kasance a cikinta, ita alƙaryar, minal mu'minin, daga cikin mu'minai. Fama wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin, kuma ba mu sami gida na musulmi a cikin alƙaryar ba sai gida ɗaya. Watarakna fiha ayatan, kuma sai muka bar aya ta ɗaukar darasi a cikin wannan alƙarya, lilladhina yakhafuna al'azaba al'alim, ga wanda suke jin tsoron azaba mai raɗaɗi. To nan kun ga da Allah subhanahu wataala ya so da sai ce fa akhrajna lutan wa man amana ma'ahu, ko wata ibara makamancin wannan, sai muka fitar da annabi Lutu da kuma wanda suka yi imani da shi. To amma Allah subhanahu wataala sai ya faɗi sifa da kuma dalilin da yasa aka fitar da waɗanda aka fitar. Sai ce fa akhrajna man kana fiha, sai muka fitar da wanda suka kasance a ciki minal mu'minin daga cikin mu'minai. Kenan wannan ayar ko kuma ƙarshen wannan aya ya nuna mana sababin tsiran waɗanda aka tsirar shine imani. Da ba su yi imani ba, to irin abin da ya shafi waɗanda aka halakar zai faru gare su. Kun ga yanzu matar Annabi Lutu, kamar yadda mun karanta ayoyi da yawa a baya, tana daga cikin waɗanda wannan abin ya faru gare su. Nan da ya ce fa akhrajna, umarni ne Allah subhanahu wata'ala ya ba Annabi Lutu, ya ce fasri bi ahlika bi qit'in min al-layl, ko fa asri sara yasri, ko asra yusri, ko dai ya zamo mazidi bil hamza, ko mujarradi, duk dai fi'ili ne wanda yake muta'addi zuwa ga mafa'uli. Fasri bi ahlika, kayi tafiyar dare da iyalanka, bi qit'in min al-layl, a wani yanki na dare, ma'ana wani ɗan taƙi ne ba dare ga baki ɗaya ba, gaba ɗayansa bane ba. Wala yaltafit minkum ahadun, kuma kada wanda ya waiwaya a cikin ku idan kun fito daga garin, illam ra'ataka ko illam ra'atuka, a wata ƙira'a Ibn Kathir da Abu Amr sun karanta illam ra'atuka, sai dai matarka ita kadai ce. Fa innahu musibuha ma asabahum, domin ita abinda ya faru ga kangararru to zai faru gare ta, ma'ana yadda za a halaka su ita ma za a halaka ta. To anan Allah subhanahu wata'ala sai ke cewa fa akhrajna man kana fiha, sai muka fitar da wanda suke cikin ta minal mu'minin, na daga mu'minai. Su wane ne mu'minan nan? Wasu malamai suka ce Annabi Lutu ne da shi da ƴaƴansa mata su biyu rakkin. Wasu suka ce da shi da mutane 13 su kadai ne aka fitar. To kenan ashe sifa ta imani ita ce ta sa Allah subhanahu wata'ala ya fitar da su. Kuma dama Allah ya yi alkawari kita thumma nunnadana wallazina amanu kadhalika haqqan alaina nunajjil mu'minin ko nunjil mu'minin. Allah subhanahu wata'ala yake cewa sannan sai muka tseratar da wato ainihin wanda suka zama masu imani, muka tseratar da manzanninmu da kuma masu imani. Kuma haka nan Allah ce dama tabbas mun wajabta ma kanmu tseratar da masu imani. To wannan kada ka dauke ta ta wuce ta dace har yanzu. Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Allah subhanahu wataala ke ta tabbas za mu taimaki manzanninmu da kuma wanda suka yi imani tun a rayuwar duniya da kuma ranar tashin alkiyama. Wannan dan uwa zai nuna maka cewa imani shine jarin rayuwarka, imani shine kashin bayan rayuwa. Idan aka rasa shi an rasa komai, idan an same shi an sami komai. To shi yasa Allah subhanahu wataala anan ya nasi akan imanin, bai faɗi sunayen waɗanda ya tsirar ba, sai ya faɗi sifar su da kuma dalilin da yasa ya tsiratar da su. To shi yasa ya in ka samu cikakken imani, wallahi ko ana ha maza ha mata, Allah zai baka mafita. Duk yanda runtsi yayi runtsi, to za ka ci albarkacin wannan imani, kaga Allah subhanahu wataala ya baka mafita. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Allah ka datar da mu. Sai Allah ya ce fa ma wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin, kuma a cikin garin ba mu samu wani gida ba sai gida ɗaya tak na musulmi. Wal'alla mai tambaya ya tambaya me yasa da aka faɗi tsirarwa ko tseratarwa sai aka ambaci imani, amma da aka ambaci gidan kuma sai aka ce gidan musulmi? Malaman tafsiri sun yi ƙoƙarin fayyace wannan dalili, suka ce abin da yake faruwa shi annabi Lut yana da mata kangararriya. Daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi shay'an wa qila dukhula an-nar ma'a ad-dakhilin. Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya buga misali ga kafirai dangane da matan annabawa guda biyu, matar annabi Nuhu da matar annabi Lut. Kanata su biyun sun kasance tata abdaini karkashin igiyar auren bayi guda biyu, min ibadina salihaini daga cikin bayinmu nagartattu mu'minai. Amma kash fa khanatahuma sai suka yaudare su, sai suka ha'ince su. To sakamakon wannan ha'inci, falam yughniya anhuma min Allahi shay'an, sai ya zama wannan mazan nasu ba su amfana masu komai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba. Nan fa khanatahuma duk malaman tafsiri suka ce ba ana nufin matan nan sun yi fasikanci ko sun yi zina ko ta albasha ba, a'a, musulmi ne a jiki amma kafirai a zuci. Suna bayyana musulunci da imani tattare da mazajensu, amma kuma kafirci suka ɓoye. To shi ya sanya wannan abin ya kasance na musiba tare da su. A nan, kafin mu koma wancan bayani, ya kamata mu fahimci cewa zama da mutumin kirki ba zai amfane ka sai kai kirki. Duk kirkin wanda kake tare da shi in ba kai kirki ba, to kirkinsa ba zai taɓa amfana ka ba. Mata da miji sun kai wani matsayi da zaka ce na tip da taya, sun zama abu ɗaya. To amma wannan tare da wannan narkewa su zama abu ɗaya bai sa matar annabi Lut ta tsira ba, haka nan bai sa matar annabi Nuh ta tsira ba, saboda sun kangare wa abin da mazansu suke kai na imani. To wannan haka yake a tsakanin ma'aurata, haka yake tsakanin ‘ya’ya da iyayensu. Idan akwai dangantaka da za ta yi amfani shi ne ka ce tsakanin annabi da ɗan da ya haifa. To amma ku duba ɗan annabi Nuhu, mun sha maimaitawa, annabi Nuhu shi ne annabi da za ka ce lamba ta huɗu a cikin annabawa, domin da yawa sun rinja da annabi Nuhu akan annabi Isa. Manzo alaihi salatu wassalam, annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Nuhu, sannan annabi Isa. To amma ku duba ɗansa lokacin da ya kangare shi da kansa annabi Nuhu yake cewa rabbi innabni min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin, ya Allah ɗana fa yana daga cikin iyalaina kuma alƙawarinka Allah gaskiya ne, kuma kai ne mafificin masu hukunci. Wata Allah, wata amsa Allah ya bashi, sai ce innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tas'alanni ma laysa laka bihi ilm inni ya'idhuka an takuna min al-jahilin. Allah ke cewa ba ɗanka bane bai daga cikin iyalanka, laysa min ahlik shi haife shi mahaifinsa ne, amma sai aka ce bai daga cikin iyalanka. Saboda me? Saboda imani ya raba, mahaifinsa ya bi Allah, shi kuma ya kangare ma Allah. To wannan zai nuna maka dakushewar ƙwaƙwale ta wasu mutane a yau da suke wato ɗaukar waɗansu mutane kamar ma'asumai saboda sun fito gida kaza. ‘Ya’yan wane ne, ‘ya’yan shehi malam wane, ‘ya’yan ya sayyadi wane, ‘ya’yan alaramma malam wane, ‘ya’yan malam wane. To tun da babansu shi ne wane, su ma wankakku ne, su ma zaɓaɓɓu ne, su ma duk abin da suka yi ba komai. To wannan gurguwar fahimta ce, wannan mummunar fahimta ce. Inda a ce kusacin wani zai sa wani ya kai labari ko bai bi Allah ba, to ɗan annabi Nuhu da zai na aljanna. Kamar yadda kuma munin wani wanda yake tare da kai ba zai cutar da kai ba, da munin wani zai cutar da wani, to da munin Abu Jahal ya cutar da ɗansa Ikrima, amma da Abu Jahal ya kangare ma Allah, ɗansa Ikrima ya bi Allah, sai ya zamo shi dan dan aljanna ne uban yana gidan wuta. To kenan kai ta kanka. Ko ka fito babban gida yi kokari taka ta kaika. Laysal fata man yaqulu kana abi balil fata man yaqulu ha ana za. Ba wai cikakken saurayi bane wanda zai ce ai ni babana shine wane. In ka ji matsayin babana kaza a to kai suwa ne ne kai kuma. Mun ji banka mutumin kirki ne, mutum ne wanda yake na Allah, to kai kuma me matsayinka? Kai kuma a ina kake? A wani layin kake? To saboda haka dai anan Allah subhanahu wata'ala sai ya sifanta wanda aka tsirar da imani. Amma kuma gidan da ake ciki sai ce ba mu samu wani gida na musulmi ba sai gida daya. To anan sai aka sifanta gidan da musulunci saboda matar Annabi Lutu suna cikin gidan. Musulma ce a zahiri kamar yadda na faɗa, kafira ce kuma a yi nufin a zuci. To wannan shi ya sanya sai sifofin suka zama a yi nufin guda biyu. To wannan zai nuna mana cewa duk ƙoƙarin malami, duk iya wa'azinsa, duk iya nasiharsa, duk yadda Allah ya bashi fasaha, ba zai iya shiryar da wanda suke tare da shi ba in Allah ya yarda da su ba. Yanzu dai a ce Annabin Allah ga matarsa ta zamo kangararriya, domin ita ce ma take nuna wa miyagun mutanen ta bakin Annabi Lutu idan sun zo. Wasu malaman tafsiri suna cewa duk lokacin da ya baki sai ta hura wuta. Da wannan fajire sun hango hayaki, to sun san cewa baki sun zo saboda kan zo su yi mummunan aiki da su, ko kuma wata alama wadda ita ta sani su sun sani. To wannan zai nuna cewa ƙasa ko ka ce gari ɗaya kakaf gida ɗaya ne na kirki, gidan shi wannan Annabin. Allah bai ambata mana Annabi Lutu shekara nawa yana wa'azi ko tsawon zamanin da ya ba, ko ma dai menene ya ɗauki tsawon lokaci da wannan mutanen nasa yana masu wa'azi, yana masu gargaɗi, yana jan kunnuwansu. Sai dai kash Allah da yake bai rubuta masu rabo ba, wannan ya sa ba su yi imani ba. Kuma wannan ba kashin Annabin ba ne, ba kasa wasa ba ce ba. Manzo alaihi salatu wassalam a wani hadisi yake cewa an bi jaran mun da al'ummatai, sai na ga wani Annabin ya zo ja'a ba'hu rahab. Akwai mutane rahab kenan ka ce daga uku zuwa tara, ma'ana mutanen da ya farauto a duniya wanda gargaɗinsa ya shiga kunnuwansa ya amfanar iya tsawon lokacinsa ba su wuce daga uku zuwa goma ba. Sai manzala ce wa nabiyyun ma'ahu ar-rajul war-rajulani, wani Annabin kuma sai ka ga mutum ɗaya ne tak tare da shi. Duk tsawon lokacin da Annabin nan ya ɗauka yana nasiha, yana wa'azi, yana gargaɗi, mutum ɗaya tak ya yadda ya karɓi saƙon wannan Annabin. Wani kuma mutane biyu, manzo Allah sai ke cewa wa nabiyyun laysa ma'ahu ahad, wani Annabin ma ya ƙare wa'azin nasa, ya gama gargaɗin nasa, duk fasahar da Allah ya bashi ya zube ta, amma ba wanda ya yi imani da shi. Shi kadai ya zo ranar alkiyama a matsayin wanda ya yi imani da Allah. To wannan zai nuna maka ya kai da'iya, kada ka damu don kaga cewa wanda suka karɓi saƙon da ka zo da shi ko wa'azinka mutane ne kadai, ba kai matsayin Annabi ba. Annabi Nuhu wanda kusan shi ne ya fi daɗewa yana wa'azi. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. الله كتاب من أيك النبي نوح يزوى متعنسا دني مسوازي يزونا أتكيس شكرا دبوبا حمسين. Ka kalli girman wannan abu, na wa'azi ne ba dare ba rana. Shi da kansa ya ce rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara fa lam yazidhum du'a'i illa firara. Allah na kira mutane na dare da rana, amma kira na baya ƙara musu komai sai gujewa. Amma Allah sai ce wa ma amana ma'ahu illa qalil, yan kadan ne suka yi imani da shi. To wannan zai nuna maka kewa kenan rabo Allah shi yake ba wanda ya ga dama. Wani gidan sai kaga gida ne na arna zuzurutu, maguzawa, nasarawa, yahudawa, nan kuma Allah sai zago wani mutum ɗaya ta kai wani ma ya mace ce gidan kafirci iyaye da kakanni, ita ta ji ba abin da take so sai addinin musulunci. Yana yaro bai wuce shekara 10 ba ya ji ba abin da yake so sai addinin musulunci, a kada a raya ya ce musulunci yake so, kuma dole a sallama a kyale shi. Kaga wannan kyauta ce ta Allah subhanahu wataala, da tafirin gidan ne ba zai yi imani ba, ba zai karɓi addinin musulunci ba. To saboda haka wannan yana nuna cewa ‘yan uwa rayuwa a hannun Allah subhanahu wataala take, kuma shi ne fa’alun lima yurid, shi yake aikata abin da ya ga dama subhanahu wataala. To Allah subhanahu wataala sai ke cewa ba mu samu wani gida na musulmi ba sai gida guda ɗaya tak. Allah sai ce wa tarakna fiha ayatan, sai muka bar izina a cikin wannan garin lilladheena yakhafuna al'azaba al'alim, ga wanda suke jin tsoron azaba mai radadi. Anan malaman tafsiri suka ce izina guda biyu, nan aka ce fiha ay fil qarya, duk da ambaton alƙaryar bai gabata ba, to amma tunda aka ce an halakar da wasu mutane, an tsayar da wasu, to an san mutanen nan a cikin wani gari suke, a cikin wata alƙarya suke. To shi yasa sai aka ce watarakna fiha, sai muka bari a cikin wannan alƙaryar ayatan, wani darasi, wata izina, lilladheena yakhafuna al'azaba al'alim, ga mutanen da suke jin tsoron azaba mai radadi. Malamai suka ce za mu kalli abin ta fuska biyu, ko dai ana nufin shi garin yadda yake, yadda Allah ya halakar da shi. Malamai suka ce tun daga lokacin har zuwa yau kusan ciyawa ba ta fitowa a garin, duk ruwan da za a yi, ruwan shi kansa ya zama wani abu daban, ana ce mashi al-baharul mayyit, ma'ana matattun kogi wanda ya kafe ya bushe. Lokacin da Annabi Shu'aib yake wa mutanensa gargadi, sai yake cewa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqiya an yusibakum mithlu ma asaba qaum nuhin aw qaum hudin aw qaum salih, sai yace wa ma qaum lutin minkum biba'id, ya ku mutane na kada saba mun da kuke ya kai ku ga irin abin da ya faru ga mutanen Annabi Nuhu, ko Annabi Hud ya faru akan ku, ko kuma mutanen Annabi Salihu. Sai yace mutanen Annabi Lutu ba sa da nisa da ku, na farko ba a dade da halakar da su ba kuka zo, kuma garin su bai da nisa da garin ku, mana ku je ku kalli darasi wanda ya kamata ku koya. Bawushe yana cewa da na gaba ake gwada zurfin ruwa, eh wai dan kama ya taho da goran nono shi da abokinsa, na abokinsa ya fadi ya fashe, yace to gani ga wani ya isa ka sha naka, kenan duk lokacin da kaga wani abu ya faru ga wani to ya kamata kai ma ka dauki darasi. Allah ya mai da garin nan nasu kasa kasa, aka darkake su, aka nike su, aka gama da su. Kuma ku da ake sauke wahayi a lokacin ku, ma'ana Qurayshawa, annabin ku ya fi annabin su daraja, kuma suka saba ma annabin su ba su kai labari ba. To me yasa tanku idan kuka saba ma annabin ku da ya fi nasu daraja, kuma ba za ku kai labari ba? To shi yasa Allah yake cewa sai ya bar izina ga wanda suke jin tsoron azaba mai radadi. Abu na biyu shine idan baka ga garin nasu ba, to yanzu idan ka karanta a cikin Alkur'ani, ko kuma ka ji ana karantawa, to kai ma za ka ɗauki darasi, domin Allah yana ba da wannan kissoshi don a ɗauki darasi. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, akwai izina ga masu hankali cikin kissoshin annabawa da al'ummatansu. Amma Allah sai ya yi taksisi, sai ya ce lilladheena yakhafuna al'azaba al'alim, ga wanda suke jin tsoron azaba mai radadi. Ashe kenan wanda ba sa da lafiyayyun hankula ba za su fahimci komai ba, ba za su ɗauki darasi ba. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun, akwai izina da ayoyi wanda mutane suke shudewa suna gani ko suke ji a sama ko a ƙasa, amma sun kauda kai ba su fahimta ba wama tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun ayoyin Allah da darussan sa ba za su taba amfani ga mutane wanda ba sa da imani ba to sannan Allah sai ya ce lil ladina yakhafuna al azab al alim ga wanda ya zama suna jin tsoron azaba mai radadi wannan zai nuna maka sifar mu'mini sifar mutumin kirki ya zama yana jin tsoron azabar Allah subhanahu wataala Allah da ya jero annabawa a cikin suratul anbiya sai ce innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaba wannan annabawa da wasu su sun kasance suna gaggawa a cikin ayyuka na alkhairi kuma suna bautata mana suna jin tsoron azabar mu kuma suna kwadayin rahamar mu saboda haka ba addinin musulunci bane wani yace shi yana bauta ma Allah wai dan Allah yana Allah ba wai dan yana jin tsoron azaba ba ba dan yana kwadayin rahama ba to wannan ba addinin da manzon Allah alaihi salam yazo da shi bane wani addini ne dan jabu kishiyar addinin musulunci wai ana ganin burgewa ce na shakaranta muku hadisi Mu'adh bin Jabal da wancan saurayi abokin jayayyarsa lokacin da wancan saurayi yake cewa manzo alaihi salam ya maikin Allah da kai da Mu'adh in kun gama sallah sai ga kuna ta wani kuskus to ni ban san kuskus din da kuke yi ba shi yasa da ban san wanda bane in nayi sallah sai na roki Allah aljanna na roki tsarin sa daga wuta sai manzo Allah ya ce haula hanu dandin mu ma kuskus din duk bai wuce wannan ba roƙon Allah aljanna ne da kuma neman tsari daga gidan wuta ma'ana manzo alaihi salam da kansa yana roƙon Allah aljanna yana neman tsari daga wuta bal akwai hadisi da ya nuna manzo Allah ma in yi sallame daga sallah sai ya ce allahumma ajirni min nar allahumma ajirni min nar sai ya faɗi wannan so bakwai kusan duk sallar farilla manzo Allah kenan alaihi salam to kai asuwa dan zaka ce kai baka koran azabar Allah baka kwadayin rahmar Allah to me kake so ai maka matsayin ka yafi na annabawa ne matsayin ka yafi na sahabbai da tabi'ai da sauran bayin Allah na kwarai to ya kamata ai nufin a gyara Allah ya datar da mu to nan sai ki ta fa akhrajna man kana fiha sai muka fitar da wanda suke cikin ta ay qura qaumul lut shine alqaryan mutanen annabi lut muka fitar da wanda ya kasance a cikin minal mu'minin na daga mu'minai bi ihlakil kafirin wato ta hanyar halakar da kafirai wa'adina bi injail mu'minin da kuma alƙawarin da muka yi na tsayartar da mu'minai amma wadanna fiya ghayra baitin min muslimin ba mu samu wani wato ba mu samu gida daya ba wato ba mu samu wani gida na musulmi ba sai gida daya a cikin wannan gari wa hum lutun wa ibnatahu mai tafsiri ma yace annabi lutun da yayansa mata su biyu rakin wusifu bil iman an sifanta su da imani wal islam da kuma musulunci ayhum musaddiquna bi qulubihim su masu gaskatawa ne da zukatansu amiluna bi jawarihim kuma su aiki ne da gaban su afa'at wato suna aikata biyayya ga Allah wa tarakna fiha sai muka bari a cikin wannan alƙarya ba da ihlakil kafirin bayan halakar da kafirai sai muka bar ayatan yace alamatan ala ihlakihim muka bar wata alama ta halakar da su lil ladina yakhafuna al azab al alim ga wanda suke jin tsoron azaba mai radadi ala yaf'aluna mithla fi'lihim dan ya zama ba su yi aiki irin aikin su ba idh yakhafuna ku al wa'id alaihim dan suna jin tsoron aukuwan narko akan su to sai Allah subhanahu wataala ya ce
وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليمن وهو مبين
الله سبحانه وتعالى يتيه في موسى a cikin kissar annabi Musa alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam akwai darasi in arsalnahu ila fir'aun domin mun aika shi zuwa ga fir'auna wato mun aika shi zuwa ga fir'auna bi sultanin mubin da hujja wacce take bayyananniya fatawalla bi ruknihi sai ya juya baya shi da rundunarsa wa kana yace sahirun aw majnun yace annabi Musa mai sihiri ne ko kuma mai halin ka ne fa akhadnahu wa junudahu sai muka damke shi shi da rundunarsa fa nabadnahum fil yam sai muka watsa su a cikin kogi wa huwa munim alhali fir'auna yana mai aikata abin zargi wayannan darussa ɗan uwa kaman yanda na sha maimaitawa ana bayyana su ga mushrikan quraisha wanda suka kangare wa manzo alaihi salam sannan mu ma ana jan kunnuwan mu dan mu san cewa babu riba a wajen saba ma Allah subhanahu wataala ko mutun yana ganin akwai riba a yanzu to a gaba zai kirga faduwa kuma randa nadama ba za ta yi masa amfani ba mu a matsayin mu na bayin Allah bamu da wata alaka tsakanin mu da Allah da ta wuce bauta alakan mu da Allah shine ubangijin mu mu bayin sa ne wanda ya bi shi sau da kafa shine mutumin kirki a wajen sa wanda ya kangare masa kuma shi fi kowa lalacewa da shi baya to shi yasa Allah yake ta hikaito mana wannan kissoshi daya bayan daya zaka kirga kaga babu wani wanda ya ci riba da ya saba ma Allah subhanahu wataala ko a duniyarsa ko a lahirarsa to Allah sai ya ce wa fi Musa a cikin sha'anin kissar annabi Musa wanda annabi Musa alaihi salam kamar yadda na faɗa mana kamanceceniyan kissarsa ta fi kusa da ta manzo alaihi salatu wassalam duk annaba wannan da Allah ya mana bayanin su babu wanda gwagwarmayarsa da mutanensa ta yi kamar ta manzo alaihi salam kamar annabi Musa shi yasa wani malami ma ya yi littafi domin ya yi muqarana ma'ana comparing tsakanin rayuwar manzo alaihi salam da mutanensa da kuma ta annabi Musa da mutanensa shi yasa ma a wani hadisi manzo alaihi salam hadisin da na karanta dazu wanda yake cewa an bijiran masa da al'umma ko al'ummatai yaga wani annabi da wasu ƴan mutane nafar ko rahab wanda ba su wuce uku zuwa tar ba kuma wani annabin ma mutum ɗaya ko annabi ya zo da mutum biyu wani annabi ma ba kowa to manzo Allah sai yake ta to sai naga wani dandazon mutane sai ne zaton al'umma ta ce sai aka ce wannan annabi Musa ne da mutanensa kwana kenan annabi Musa alaihi salam ya samu mabiya da yawa to daga nan kuma ya ce sai naga wani dandazon mutane aka ce duba can duba can duba can na duba ko ina daga mutane fal sai aka ce to wannan ita ce al'ummarka to almuhim Allah subhanahu wataala yana ce mana akwai darasi mai yawa a cikin kira annabi Musa id arsalnahu ila fir'aun yayin da muka aika shi zuwa ga fir'auna mun sha faɗa cewa fir'auna laqabi ne na duk wani kangararre da ya jagoranci Misr laqabi ne na ita wannan sarautar kamar yanda Kisra laqabi ne na sarautar Paris Kaisar shi kuma wanda ya shugabanci Rome duk wanda ya shugabanci wannan wuri to shine mai wannan laqabin banda sunansa na yanka kamar yanda shi ma Najashi kambi ne ko kuma title na wanda ya jagoranci Habasha kamar yanda Tubba duk wanda ya jagoranci ko shugabanci Yemen to shi kuma ana ce da shi Tubba shi yasa ake ce masa tababi'a ko kuma fara'ina fara'ina ana nufin fir'aunoni kowa da lokacinsa da zamaninsa da mutanensa da kuma irin abin da yayi to Allah subhanahu wataala sai yake cewa wa fi Musa id arsalnahu ila fir'aun shi wannan fir'auna na lokacin annabi Musa shine alamun bil galaba wato zaka iya samu ga mutane suna da wani title iri daya ko laqabi iri daya to amma wani sai ya runjaye sauran saboda wani abu da ya ratayu da shi misali sayyidina Abbas yana da yaya irin su Fadl irin su Kuthum irin su Abdullahi to amma da an ce qalibun Abbasin kowa ya san ba Fadl ake nufi ba ba Kuthum ake nufi ba ana nufin Abdullahi bin Abbas kamar yanda Umar yana da yaya irin su Bilal irin su Ubaidullah da sauransu to amma idan aka ce qalibun Umar an san Abdullahi ake nufi to nan idan aka ce qala fir'aunu ko fa'ala fir'aunu kaza ba wani fir'auna daga cikin fara'ina ake nufi ba sai na lokacin annabi Musa saboda shine yayi mu'asara da annabi mafi daraja kuma yayi kangara wacce ta zamo abar buga misali. To Allah subhanahu wataala sai yake cewa wa fi Musa idh arsalna ila fir'aun bi sultanin mubin, kuma muka aika shi da hujja wacce take bayyananniya. Manzo alaihi salamu a wani hadisi yana cewa babu wani annabi da Allah ya aika sai da ya bashi mu'jiza irin wanda ita ce cinyewa a wannan lokacin nasa, abinda ake tinkaho daga dara da shi. To Allah sai ya ba annabin wanda ya dama duk wani abu da aka sani irin wannan ya shanye. Lokacin Fir'auna ba abinda ake ji da shi irin tsafi, sihiri, surkulle, duk wanda ya kware ya fice a wajen surkulle, to shi ne za a yi wajen jina, shi za a cira wa hula. Ai, kun ga shi ya sanya aka tara sahara don su kware annabi Musa. To Allah sai ba annabi Musa abinda ya fi ƙarfin sihiri, ya ba shi abinda ya wuce duk wani hankalin mai hankali. Allah subhanahu wataala yake cewa wa laqad arsalna Musa bi'atina usabinna tis'a ayatin. Allah yake cewa wa laqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat, wa laqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat, mun ba annabi Musa iznuni hujjoji guda tara kowace daya bayan daya. Allah subhanahu wataala ba annabi Musa kun ga an bashi al'asa wal yad, sandar ita ce tafufuce don ita ce kusan ko da yaushe ake bayanin ta da irin abubuwan da aka yi da ita. Allah a cikin suratul araf yace wa laqad akhadna ala fir'auna bis sinina, dai kenan, wa naqasim min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun, mun kama banu isra'il da shekaru na tsanani tsananin fari, akai masu fari na fitar hankali suka dunga tuba, aka janye farin suka koma gidan da. Sannan kuma sai aka jarabe su da rashin ƴaƴan bishiyoyi gaba ɗaya, ba wata bishiya da take ƴaƴa, kowace iri, kowace aka shuka, kowace fito da kanta. Allah ya musu wannan ba don a azabtar da su ba, la'allahum yadhakkarun, don su ji wa'azi su tuba, ba su yadda ba. To bayan aya ɗaya biyu, arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama, biyar kenan, in ka hada da wa'ancan biyu bakwai, sai ga al'asa wal yad, hannunsa da kuma sanda, kaga sun cika ayoyi guda tara. Fa arsalna alaihim tufana, muka aiko musu na kwazari, ruwa ya mamaye su ga baki ɗaya, ruwa ya haɗiye mutum kuma bai iya ruwa ba, ya sha ruwa ya tatil kuma a ki ɗaukar ransa, ya mamaye gidaje da gonaki, duk wani abu ruwa ya bata shi. Suka zo suna cewa Musa sun tuba sun bi Allah, a janye, aka janye za su imani, aka janye suka koma gidan da. Wal jarada, aka jarrabe su da fari, kana buɗe baki fara ta wuce cikin makogaranka, ka ɗauko kwanon abinci fari, fara cikin hanci, fara kan gado, fara cikin ajihu, fara cikin wando, ko ina fara. Aka gallabe su suka sa sakat, kan yanzu ko kudaje, aka ce kuda a kunne, kuda a baki, kuda a cikin wando, ai ka shiga uku bana zana fara, kai ta zazzage ba za ta fita ba. Suka rasa inda za su sa kansu, suka tuba, suka tuba, aka janye suka koma gidan da. Wal qummala, kwari a cikin hanci, a cikin kunnuwa, a cikin ido, a cikin abinci, ko ina kwari su dunga cizon mutum, ya dunga susa ta ko ina, kuma za su daina ba. Nan ma suka tuba, suka tuba, aka janye suka koma gidan da. Wadda fadi'a, kwadi, ka buɗe baki kwado ya fada, ka ɗauko kwanon abinci cike da kwadi, kan gadonka kwadi, cikin ajihu ko ina kwadi, duk inda za ka taka kwadi. Kai yanzu a ce maka ya taɓa kwado da hannu, ai ba daɗi, balle zama a ce kwado cikin bakinka, kwado cikin kwanon abinci ka, ko ina kwadi. Suka yi ta tuba, aka danye suka koma gidan da. Waddama, jini ko ina, ka ɗauko ƙoƙon ruwa za ka sha ya zamo jini, kwanon abinci ya zama jini, jini kan gado, ko ina kowa jina jina. nan ma suka yi ta tuba aka janye suka koma kai wani Isra'ila akwai kangara bana ai daya ma ya kamata daga nan a ce an tuba ba a koma ba to shi sa Allah ya ce bi sultanin mubin da hujja wacce take bayyananniya ba ta daukar tawili sannan annabi Musa alaihi salam lokacin da aka tara sahara suka nuna za su iya tafuka wani abu annabi Musa yace alquma antum mulqun ku jefa dukkan abin da za ku iya jefawa ma'ana dukkan abin da za ku iya jefawa ku jefa kowa ya jefa abin da zai iya jefawa abubuwa ne wanda suke sanduna ne igiyoyi ne sanguna ne duwatsu ne itace ne kowa ya jefa abin da zai iya jefawa fal suka cika wuri abubuwan tsoro malaman tafsiri suka ce kusan babu halitta da babu a wurin wani abin ya zama giwa wani zaki wani macijiya wani damusa wani menene annabi Musa shi da kansa sai da yaji tsoro fa aujasa fi nafsi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la annabi Musa ya jefa sandarsa ta zamo dutta hadidi abubuwan nan gabaki daya fa idha hiya talaqqafu ma ya'tikun sai ga tana ta hadidi abin da suke jefawa ta hadiye su gabaki daya kuma yadda take haka take Allah da kansa yace fa ulqiya sarmasajidin fa ulqiya ba a ce ma fa sajadu ba kawai sai aka wulla su kowa ya fadi sujuda malamai suka ce sujudar ta tsoro ce ba ta zabin kansu ba ce suka ce amanna bi rabbil alamin wa rabbi Musa wa Harun dan da sun ce bi rabbil alamin suka yi shiru to gogan zai ce da shi ake tunda yana ta ana rabbukumul a'la to sai suka ce rabbi Musa wa Harun dan ya san ba da shi ake ba to ma'ana dai duk wani abin da zai zama layyan kan shakku Allah ya ba asa shi yasa ma Allah ya ce wajhadu biha wastaiqarta am zulma wa udwa fir'auna ma ya gamsu shi ba Allah bane ya san Allah shine Allah annabi Musa annabin Allah ne amma duk da kai karfin hali wajhadu biha yayi ja'in da ayoyin da annabi Musa ya zo da su wastaiqarta am fusuhum kuma zukatansu sun yanke sun yadda risalan annabi Musa gaskiya ce me yasa zulman wa uluwa saboda zalunci da kuma nuna girman kai sai dai a kashe tsoho akan daddawarta shi bai yadda ya sauka daga matsayinsa ba shi sai dai duk abin da zai faru ya faru Allah ya kiyaye to shi yasa Allah ke tabi sultanin mubin fatawalla bi rukunihi sai ya juya baya shi da karfin ikonsa da kuma ainihin sojojinsa wa qala sahirun aw majnun yace ai annabi Musa mai sihiri ne ko kuma mai halin ka ne wato shi fir'auna dan duniya ne fitsararre mai wayo saboda Allah da kansa yace fastakhaffa qaumahu fa'ta'u sai ya sassauce hankulan mutanansa suka yi masa biyayya ma'ana shi da kansa ya san ba gaskiya yake ba shi da kansa ya san kan ƙarya yake amma sai ya sassauce hankulan mutanen ya nuna annabi Musa ba ƙauye ne mai sihiri ne mai halin ka ne sahir aw majnun ya faɗi wannan kalma to dai lokaci ya mana halinsa ba za mu iya kaiwa abin da muke so mu faɗa ba saboda muna da amsar da muka ce za mu fara da ita insha Allah abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai akwai mai tambaya da ya tambaya a jiya dangane da hadithin ga inda hadithin yake cewa hadithi ne yake cewa man ba adaran aw aqaran alam yaj'al thamanaha fi mithlihi kana qaminan Allah yubaraka lahu fi ma'ana duk mutumin da ya sayar da wani gida ko ya sayar da wani fili ko wata gona kuma bai saka kuɗin a cikin kwatankwacin wannan ba to ba za a yi masa albarka a cikin ba to shine wanda ya rubuto tambaya aje yake cewa me gaskiya hadithin to sannan ce akwai ɗaya daga cikin manyan malamai wato ainihin babban malami ne Ibn Munajjid wanda yake mutum ne mai kokari da kuma rubuce-rubuce. To ga abinda ya rubuta Muhammad Salih ibn Munajjir, ga abinda ya rubuta. Sai yake cewa akhrajal Imam Ahmad, Imam Ahmad ya fitar da hadisi na 17,990, wa Ibn Majah da kuma Ibn Majah hadisi na 2,481. An Sa'id ibn Khuraif daga Sa'id ibn Khuraif radiyallahu anhu kana yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo alaihi salatu wasallam yace man ba adaran, wanda ya sayar da wani gida ko aqaran ko wani fili ko gona, falamma ja'ala thamanaha fi mithlihi, bai sa kudin a cikin kasa kwatankwacin wannan ba, kana qaminan, to ya dace Allah ya baraka da hufi kada ai masa albarkacin wannan. Sai ce qauluhu, fadin sa a cikin hadisin da yace qaminan ai jadiran wa khaliqan, ma'ana ya dace kuma ya cancanta. Sai ce warawa ibn majah shi ma ya rawaito hadisi na 2,482. An Huzaifa ibn Yaman, daga Huzaifa dan Yaman, Allah ya kara masa yadda, kala yace kala annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo tsira da aminci su kara tabbata a gare shi, yace man ba adaran, wanda ya sayar da wani gida, walam yaj'al thamanaha fi mithliha, bai sa kudin a cikin kwatankwacin wannan ba, lam yubarak lahu fi, to ba za a yi masa albarka a ciki ba. Sai yace wa hadha alhadith, shi wannan hadisi, ikhtilaf ahlul ilmi fi qabulihi, malamai sun yi sabani a wajen karban wannan hadisi ko rashin karban sa. Fa minhum man hakama alaihi bidda'f, daga cikin malamai akwai wanda ya hukunci akan wannan hadisi hadisi ne mai rauni. Yace kan Zahabi, kamar Imam Zahabi a cikin littafin sa Mizan al-I'tidal, mujallati na 1 shafi na 212. Fa innahu zakara hadith Sa'id ibn Hurayth, domin shi Zahabi ya karbi ya ambaci hadisi na wancan sahabi sai dan Hurayth, wa qala anhu, sai yace munkar, yace hadisi ne munkar. Wa zakar bin Kaisarani, shi kuma wannan malami ya ambata fil mawdu'at a cikin wani tafi nasa sunansa mawdu'at. Wa zakarhu Muhammad ibn Duwaysh al-Hud fi asl al-matalib, shi ma wannan malami ya ambaci wannan hadisi a cikin littafin sa mai wannan suna asl al-matalib, fi hadisi al-mukhtalafat al-maratib, wace a cikin hadisi wanda suke da mabambantan matakai, a shafi na 1360 zuwa 1361. Wada afahu, shi ma ya raura na wannan hadisi din. Wa kadhalika dha'afahu as-Sindi, kuma al-Imam as-Sindi ya raura na wannan hadisi a cikin hashi da yayi Ibn Majah. Sai ce wasil al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah, anta mai Ibn Uthaymeen, Allah ya ji kai a gare shi an al-hadith, dangane da wannan hadisi ga amsar da ya bayar. Fa ajaba, sai ya amsa bi anna shawaid ash-shari'a, yace wato dalilai na shari'a tadullu, suna nuni annahu laysa bi sahih, cewa wannan hadisi ba ingantacce bane. Li'anna al-insana, domin shi mutum idza ba'a baytahu, in ya sayar da gidansa, fa innahu yatasarrafu fi thamanihi bima sha, ya ga dama yi abin da ya so a cikin kuɗin sa. Li'annahu mulkuhu, domin wannan mallakar sa ne. Sawa'an, yace duk ɗaya ne, ishtara bihi badalahu, mamadin wannan gidan ya saya, ma'ana wani gida, aw hajja bihi, ko aikin haji yaje da wannan kuɗin. Sai ce wa dhahaba ba'd al-ulama, to wasu kuma daga cikin malamai sun tafi il hukmi alaihi bil qabul, sun ce hadisi ne karbabbe. Yace Imam Suyuti ya inganta shi, kuma Imam Sakhawi ya hassana shi. Sai ce wal hadithu, shi wannan hadisi hassanahu al-Albani, malam Albani ya kyautata shi a cikin silsila sahiha mujalladi na 5 lamba hadisi ta 326 bi majmu'i turqihi, ya kalli hadisin ya zo ta hanyoyi daban-daban daban, kamar da muka ce ya zamo hasanun li ghairihi, to wannan abin ya kalla ya hassana shi. Sai ce wallazi yadhhar, inji shi Ibn Munajjid, yace to abinda dai yake bayyana, annal aqrab fil hadith, abinda yafi kusaci a cikin wannan hadisi, annahu la yasihu marfu'an ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bai inganta hadisi da za a danganta zuwa ga manzo alaihi salam ba. Ko sai akwai hadisi marfu'i, shine wanda za a danganta zuwa ga manzo alaihi salam, akwai mawqufi, wanda ya dakata a wajen sahabi, akwai maqtu'i, wanda ya dakata a wajen tabi'i. to shine ke ta to wannan shine hukuncin da za a yi wannan hadisi sai ce al-imam abu hatib ar-razi Allah ya tinka ya gare shi ya ambaci wannan hadisi a matsayin hadisi mauqufi yace wannan hadisi ne mauqufi a wajen sa haka ya ambata a cikin littafi na ilal mujalladi na 6 shafi na 122 sai ce imam ahmad shi ma ya inganta hadisin amma a matsayin mauqufi bayi la'akari da waccan riwaya ta cewa hadisi ne marfu'i ba ma'ana kenan wannan hadisin ya dakata ga wayancin sahabbai guda biyu da shi wancan sa'ad da kuma Hudzaifa da ainihin aka ambata sai yayi nuni yake cewa a duba wato a cikin littafi na aljami'in imam ahmad mujalladi na 15 shafi na 25 sai ce abu na biyu duk ma daidai yadda al'amari ya kasance a cikin wannan hadisi na a ce ingantacce ne ko bai inganta ba sai ce to babu wani daga cikin malamai da na sani ji shi malamin babu wani daga cikin malamai da ya ce haramun ne mutum ya saida gida ko gona kuma dole ne ya saka kuɗin a cikin gida ko gonar ya ce to ban san wani malami da ya ce haka ya wajaba ba ban san wannan ba ya ce wa inna ma zalika ala sabil irshad wal ladam yace wannan kawai dai mustahabbi ne da kuma nusarwa yace a nuna wa mutaccia hakan shine yafi yace kuma shi wannan hadisi dalili ne a bisa cewa ita kasa kaman filaye da gonaki Allah ya sa albarka a cikin su sai ya kawo wancan aya kula innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayn azwa karshen aya kaga sai aka ce wa baraka fiha wa qaddara fiha sai ce to kaga wannan hadisi ya nuna kasa tana da albarka gona ko fili to tunda haka ne bai kamata a sai da wani abu mai albarka a saka shi a cikin abin da bai kai shi ba sai ce Sufyanu Sauri a Ibn Uyayna kai yake ta Allah yayi albarka a cikin kasa sai yake ta to yayin da mutum ya zamo ya dauki wani abu mai albarka ya sayar sai ya saka kuɗin a cikin abin da bai kai shi matsayi ba to wannan kaga ba lalle bane ya samu yadda yake so sai ce sannan kuma da gonaki da gidaje sun fi amfani sama da abin da za a dauka a kai shi wani wuri a sayar yace domin da gona da gida da fili ma'ana kasa su suna nan inda suke a zaune kuma su amintattu ne daga tozarta ko sata ko asara kaga ba wanda zai ce an sace mun fili ba wanda zai ce an sace mun gona ba wanda zai ce an sace mun gida sai ce to saboda haka kenan abinda ya sanya matsayin sa yafi duk wani abu da zaka dauka ka je ka sayar sai kawo wani malami sunansa Al-Muzahir yake cewa sayar da kasa ko gida da kuma saka kuɗin a cikin wani abu da za ya dauka a kai shi wani wuri a sayar wannan abun ba a so haka ba domin ita kasa mai yawan albarka ce kuma matsaloli ba su da yawa da za su faru a kanta yace ba za a sace ta ba sannan masu kai farmaki barayi ba za su iya sace ta ba yace kaga sabanin abin da za a dauka a kai shi wani wuri kaman kaya za a iya sace shi sai ce to saboda haka kenan mutumin da ya sayar da kasa ya saka wannan kuɗin a cikin wani abu da ba ita ba ba abin mamaki bane ba ya zama an samu asara a cikin wannan abin da ya sayar da kasa ya sayar inda kasa ce kuma kaga ba za a dauke wato abin nan din ba to ya dai dogayen bayanai to a ƙarshe sai yake cewa kasa ita ce mafi yawan albarka sama da abin da za a dauka a kai wani wuri kuma ita ce tafi amfani kuma ita ce tafi nisa dangane da a ce ta tozarta ko an sace ta ko wata musiba ta fada a kanta saboda haka bai kamata ga mutum ya sayar da filinsa ko gonarsa ba in ba da lalura ba kuma ya zama ya saka wannan abun a cikin abinda ba wannan ba yace amma mutumin da kawai zai sayar da gidansa ko gonarsa ko wani filinsa kawai yace bari in ƙara jari ma'ana ba wani abu bane ba na lura jarin sa ya dan yi kansa yace bari in sai da gona ko in sai da gida in saka yace wala wa zalik da abin da yake ma da wannan sai yace fa innahu yukhatiru bimalihi mukhataratan kabira to wannan yana kasada da digirgire da dukiyarsa digirgire mai girman gaske kuma yana bijirar da shi zuwa ga ainihin tuwazarta da halaka da kuma lalacewa. In kun bai bi wannan maganar ga baki dai a dukule, hadisin bai inganta ba zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama. So wayannan sahabban sune suka faɗi wannan wala Allah lura da abin da yake yawan mai metuwa. Wala Allah su din sun sha gwadawa su san yadda gonakinsu ko filayensu ko gidajensu suka abu a kasuwanci su ga wannan abin ba a samu ci gaba ba. To dan adam zai yakan yi hukunci da wani abin da ya ga an yi kuma shi ma abin ya faru tare da shi. To kun ga ƙarshe hukuncin da shi ma ya fita da shi. Yace idan lalura ko wata bukata ta kama ba laifi bane ba dan ka sai da filinka, misali mutum ya sayar yana da filaye bai taba zuwa aikin haji ba, ya sayar ya tafi aikin haji, ko kuma lalura ta neman lafiya tasa ko mahaifa ko matarsa ko ƴaƴansa ya halitta ka sai da filinka ko gonarka domin neman lafiya. Yace to amma ba daidai bane mutum ya sayar da ƙasa kawai sai bari na ƙara jari. Yace to in mutum yayi wannan to ya yi digirgire da kudinsa su iya kaiwa ga inda za a rasa ga baki daya. Kuma wannan gaskiya yana faruwa. Masana harkar kasuwanci suna ta idan Allah ya jarrabi dan kasuwa da karayyar arziki, to yadda ka san mutumin da ya surmuyo daga sama ne, duk ganyen da zaka kama sai ka iso ƙasa. Abin da yake faruwa kenan. Akwai wanda zaka ya samu matsalar kasuwa ya sai da wayancan da wayancan ya hada sai ka ji sun yi ƙasa, ya sai da gona da gida da kaza ya hada sai ka ji abin yayi ƙasa. Ni na ga irin wayannan wanda Allah ya jarabe su da wannan. To kuma ran da Allah ya kawo doruwar abin sai ka ga komai ya tafi da kyau. To a takaice dai wannan shine amsa dangane ta waccan tambaya ta jiya, abinda muke na daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada, abinda muke kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din. ‘Yan uwa, a jiya Litinin duniyar musulmi ta yi rashin babban malamin hadisi, babban malamin addinin musulunci Abu Ishaq al-Huwayni al-Misri rahmatullahi ta'ala alayhi. Wannan bawan Allah jigo ne daga cikin jigoyin addinin musulunci. Idan ka rantse ka ce Abu Ishaq, da wahala ka samu wanda ya fi shi sanin ilimin hadisi a wannan karnin, da wahala kai ka fara. Rubuce-rubucensu za su nuna maka wannan ba karamin al'amari ba ne. Yanzu babban malaminsa shi ne Malam Albani, Allah ya ji kansu gaba ɗaya da gafara da rahama. Albani, kowa san waye Albani fagen hadisi, amma za ka ga Abu Ishaq al-Huwayni rahimahullah waɗansu hadisai da Malam Albani ya da'afa za ka ga ya sahaha su. Wasu hadisai da Malam Albani ya hassana ko ya sahaha za ka kuma shi ya da'afa su, kuma da dalilansa na ilimin hadisi. Ko iya wannan ka san ba karamin malami bane ba. Mutum ne wanda Allah ya bashi karatu ba na wasa ba. Kasakasansa na mahadarori da lattoci da wa'azuzzuka ba za ka iya lissafa su ba. Wato ya yi doguwar jiya wanda suke zuwa dubiya a wajensa, don ya kai matsayin sai da aka yanke kafarsa saboda ciwon suga da yake fama da shi, kuma ya kamu da ciwon koda wanda kun dialysis daga lokaci zuwa lokaci ana masa. Amma abinda ɗalibansu da suke zuwa suke faɗa, suka ce jinjinar da suka yi masa a wajen bin Allah da kuma juriya, to ta fi jinjinar da suke masa akan karatun da Allah ya bashi. Duk da wannan yawan ilimin, to sai ya zama aikinsa aikace, to ya nuna cewa matsayinsa ba ƙaramin matsayi ba ne. A wannan halin da wahala sallar jam'i ta kubuce masa, duk yadda zai rarrafa a kai shi wajen sallah sai ya je sallar jam'i, har ta kai yadda zuwa ba zai iya yiwuwa ba. Wato wasu kalmomi da yake faɗa ba na so na iya maimaita su, wato zai wahala ka maimaita su sai hawa ya zaban maka. Kalmomin da yake faɗa adab da fitar ransa abin sha'awa. Wani abu da ya karanta ne, na karanta kafin in fito ya burge ni. Wani daga cikin matasa marasa tarbiyya, ka san an jarrabi duk wata duniya ta musulmi da matasa marasa tarbiyya wanda suke sakin harsunansu akan malaman musulunci. Indai malami ya saba wa manhajin mutum zai iya faɗa masa baƙaƙen maganganu, wani ma ya zage shi. to shi matashin ya daga cikin wanda suke kausa sallafuzza akan Abu Ishaq al-Huwaydi shi da kansa yake fadan abin da zan fada yace to wata rana ma ya je jami'ar Azhar yayi munanan kalamai akan sa to da yazo ya kwanta bacci bacci yana daukar sa sai ga Abu Ishaq al-Huwaydi yana tuka mota ga manzo Allah salamu kusa da shi suna tafiya tare yace to daga nan ya zubar da makaman sa ya gamsu wannan mutum mutumin kirki ne mutumin da za a ce gashi mota daya tare da manzo alaihi salatu wassalam kuma da manzo Allah ya fada yana cewa babu abin da ya rage sai wato yace babu abin da ya rage da annabta sai kyakkyawan mafarki wanda mumini zai yi ko wani ya masa ko kai kai mafarkin kai da kanka ko wani ya maka to sai zama magaucinka ne ma Allah ya nuna wa shi da kansa ya gaga kaga manzo alaihi salatu wassalam mai dan adam yake neman musulmi da yake wannan ga kaga manzo alaihi salam kaga wannan karshen tingewa ke to mu alhamdulillah mukan fada ba ma tsarkake dan adam dubbin Allah sai mu ce dan aljanna ne in dai ba nasu ya tabbatar ba saboda haka wannan bawon Allah muna masa addu'a Allah ya yafe masa Allah ya sa jiyyar da yayi ta zama kafara gare shi muna kyautata masa zaton samun rahmar Allah subhanahu wataala da jin kan Allah saboda haka zamu saka shi a cikin addu'a da kuma sauran musulmi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم استر عوراتنا وأمن روآتنا اللهم كن لنا عونا ونصيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واعف مبتلانا يا رب العالمين اللهم اهد اولاد المسلمين اللهم اهد اولاد المسلمين يا رب العالمين اللهم خذ بنواسيهم لما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا يا رب العالمين اللهم انت بحاجاتنا عليم قدير فقض يا وسيلها يا رب العالمين يا الله wannan bawa naka Abu Ishaq Allah ka gafarta masa ya Allah hidimar da yi wa sunnan manzo alaihi salatu wasallam Allah ka cika masa ladan sa ya Allah ka yafe dukkan laifukan da yayi maka Allah ka cika masa ladan sa Allah ka kula da bayansa ya Allah ka sa mu yi kyakkyawan karshe ya Allah dukkan musulmin da suka mutu da wanda muka sani da wanda musulmi ba Allah ka yafe musu Allah ka kyauta mukuncin su Allah ka yafe kurakuran su ya Allah mu kuma ka yi mana kyakkyawan karshe ya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya sai ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon ne santarsa ya Allah ka yi riko da annan shugabanninmu gabaki dayan su inda suka yi daidai Allah ka ba su ikon dorawa inda suka yi ba daidai ba Allah ka ba su ikon gyarawa Allah ka ba su mashawarta da kwarai Allahumma izzal islam wal muslimin Allahumma izzal islam wal muslimin Allahumma izzal islam wal muslimin wa dhill ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da'ad-din وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا يا رب العالمين اللهم انت بحاجاتنا عليم قدير فاقض يا ويسرها يا رب العالمين اللهم انت بحاجاتنا عليم قدير فاقضها ويسرها يا رب العالمين اللهم انت بحاجاتنا عليم قدير فاقضها ويسرها يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين